Ina so zan tura link ne wannan
khalifa ne ya tada da kuma kana muni tsabana ya fi mutu
ayya wannan page ne wannan page ne
ah
wanda okay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يا همة الشيخ اضري لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بايعك من ينشوى قبني مسمى wannan zamana yau Allah tabaraka wa ta'ala ya girmama mu da halartar dan maulan mu Sheikhul Islam wa sa'adatul anam maulana al-Sheikh Muhammad al-Siraj ibn maulana al-Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu hakika wannan babban alkhairi ne a wannan yammaci mai albarka wanda Allah ya arzuta mu da wannan zama tare da su da haka yau shugaban zamanmu shine maulanmu al-Sheikh Muhammad al-Siraj Allah ya kara masa yarda kamar yadda aka sani a wannan mazauni akwai muhadara wadda an riga an saba gabatar da ita wata ko da yake an samu yankewa wasu watanni saboda wasu dalilai na uzurori da ayyuka da yawa amma Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta mu da wannan wata za a sake dawo da wannan muhadara bayan tsawon lokaci da aka dauka ba a gabatar ba wannan muhadara wadda a yau unwanin ta shine rikicin gabar ta tsakiya wanda gudunmuwa al'ummar musulmi za su ba ma ɗan uwansu musulmin da ake zalunta a gabar ta tsakiya shin za mu rike hannu ne kawai mu ja bakinmu mu yi shiru muke ana zalunta su ko kuma akwai gudunmuwa ko mun karancin ta wadda ni da kai za mu iya bayarwa kar mu ɗauka cewa gudunmuwa ce da sai wani da wani mu ba ma ciki ya kamata mu ga san me za mu iya badawa na gudunmuwa wanda zai zama mun ce mu ki ɗan uwan masumar musulmin da ake zalunta wannan shine mawdu'in muhadarar mu na yau wanda kuma alhamdulillahi an aje ƙwariya a gurbinta wanda zai gabatar mata da wannan muhadara shine a maulana al-Sheikh Hallur Maraya Sheikh Hallur Maraya ya wuce a ce sai an yi wa al'ummar musulmi ta'arifin wane ne shi sunan shi kadai zai tabbatar maka da shi wane ne da ɗanfata sunan shi ka san wa ake magana dan haka shi ghaniyyun li al-ta'rif ba za mu fata kowane lokaci ba domin bayanin wane ne Sheikh Hallur Maraya a duk wanda bai san shi ba to laifin daga shi ne ba daga Sheikh ba shine ya takaita wajen dan bibiyar malamai ba wai dan Sheikh ne bai kai inda za a san shi ba daga ba bukatun sai mun yi wani tarihi akan wane ne Sheikh kafin in mika abun magana a shugaban wannan zawiya jagoran mu baban mu wanda a karkashin shi ake gabatar da wannan muhadara bisa biyafar shi maulana al-Sheikh Muhammad bin Abdullah Surur Allah ya kara musu lafiya da tsawon kwana kuma yau wannan wunin bayan kasancewar shugaban taro Maulana Sheikh Muhammad Siraj, Allah ya ƙara girmama mu da wasu manyan fuskoki wanda wajibi ne mu godewa Allah ta hanyar abbatar sunayensu cewa suna wannan wuri. Daga cikin su akwai Maulana Al-Khalifa Sheikh Tijani, babban halifan mu a Lagos, Khalifa Agege, yana tare da mu a wannan mazauni. A kusa da shi akwai ɗaya daga cikin halifofin Sheikh Tijani radiyallahu ta'ala anhu a Madina, wanda duk lokacin da muka je Madina za wuyan shi muke wasifa, muke zikirin Juma'a, wanda in ana cewa menene ne, to Sheikh Muhammadu Rabi'ul Hausawi ɗaya ne daga cikin manyan jagororin muqaddamar ɗariƙar Tijaniya a Madinar Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Muna fata waɗanda ba su je ba, Allah ya kawo su, su je su ziyarci Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, su je zawiyar Sheikh Muhammadu Rabi'ul Hausawi, su yi wazifa, su yi zikirin Juma'a. Lallai mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da irin tsayuwarsu a Madinar Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, akramakum Allah, Allah ya ƙara jagoranci. A daga cikin manyan mutanen da Allah ya sharrafa mu da halartarsu a wannan mazauni shine Maulana Al-Khalifa Sheikh Muhammad Al-Hassan ibn Maulana Sheikh Wadi Shagamu da sauran dai manyan shugabanni waɗanda muna tare da su a wannan mazauni mai albarka. Ba zan so in tsawaita ba, zan miƙa abun magana zuwa ga Maulana Sheikh Hadr Maraya domin ya gabatar mana da wannan mawdu'i wanda dukkaninmu mun tabbata za mu amfana. Fatanmu duk lokacin da ka ji ya kwaɗi wata gudunmuwa wadda za ka iya badawa a matakin kanka kai don ka ba da gudunmuwarka wa 'yan uwanka musulmi da ake zalunta, to kar ya zama ji ne kawai, ya zama mun aikata mun ba da gudunmuwarmu a wannan ‘yan uwan namu da ake zalunta. Shine shi ne fatanmu ga dukkan masu saurare Maulana ba tare da tsawaitawa ba. A wal amru ilaikum.
Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. مسؤوليهم دنوان دي شايد دموكومي الشيخ محمد السراج dan maulamu Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu, sauran kalifoji na Sheikh Tijani radiyallahu ta'ala anhu wanda suke tare da mu, ba sai na faɗi suna ba, na ce wane wane saboda kan manta wani ban faɗa ba. ‘Yan uwa musulmi, musamman ‘yan ɗariƙar Tijaniya, ‘yan failar Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu, ina gaida ku ta hanyar cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah. Yau ranar Juma'a, biyu ga watan Zulqa'ada, Hijira 1445, wanda ya yi daidai da 10 ga watan Mayu. miladiya mun taru a wannan masallaci daki daga cikin dakunan Allah subhanahu wataala a bayan kasa ba dan komai ba sai domin gabatar da muhadara wanda mai gabatarwa ya faɗi takenta rikicin gabas ta tsakiya wace irin gudunmowa za mu iya ba ƴan uwanmu musulmi. Alhamdulillah, jawabin da zan yi zai tafi kamar haka. Farko, menene gabas ta tsakiya? Menene gabas ta tsakiya? Sannan mu tabbatar da cewa akwai rikicin. Akan wannan zan faɗi menene yankin Falastinu, sannan in yi magana insha Allah akan menene ya haifar da rikicin, sannan insha Allah in yi magana akan me rikicin ya haifarwa al'ummar musulmi, sannan insha Allah in yi magana yaya za mu iya taimakon ƴan uwanmu musulmi da ake cutar da su a cikin wannan rikici. Ina roƙon Allah ya yi muku jagoranci gaba ɗaya. Albarkar Shehu Ibrahim, albarkar Shehu Tijani, albarkar manzon Allah. Wato wannan maudu'i ne mai wahalar magana a kai. Lokacin da aka bayar da maudu'ai guda uku da na ga masu shirya muhadarar sun sa shi a na ɗaya, to sai na ɗauke shi. Domin a wasu ƙasashe tattauna irin wannan muhadara ba zai yiwu ba. Allah ya mana jagoranci. Farko, menene gabas ta tsakiya a Sharqul Awsat? Duniya al'arbu tana da faɗin murabba'in kilomita miliyan 500 da miliyan 9,700. Sai Allah subhanahu wata'ala ya zaɓi wasu ƙasashe bayan an ƙirƙiri ƙasashe guda 17, sai aka yi su a wani guri da yake da girman murabba'in kilomita miliyan 7 da 2,775. Wannan shi ake kira a Sharqul Awsat. Ƙasashe guda 17 ne a wurin. Akwai ƙasashe guda 4 wanda yake ba ƙasashen Larabawa ba ne. Ƙasashe 14 su ne ƙasashen Larabawa a gabas ta tsakiya. Ƙasashen da suke ba na Larabawa ba su ne Iran, Isra'ila, Cyprus da Turkey, wato Turkiya. Wayannan su ne ƙasashe guda 4 a gabas ta tsakiya waɗanda suke su ba ƙasashe ba ne na Larabawa. To, a yankin gabas ta tsakiya sai Allah subhanahu wa ta'ala ya samu wani yanki wanda ake kiran shi Falastinu. Guri ne kusan annabawa daga wannan gurin suke kusan mafi yawan annabawa sanan mafi yawan malaman addinin islama wanda suka amsa sunan malanta wanda suke cikin yanzu sai dai ai koyi da su daga wannan yanki suka fito misali kaman Sheikh Yusuf Nabahani ya fito daga Haifa amma yau din nan da muke magana Haifa tana cikin kasar Isra'ila kaman Imam Shafi'i radiyallahu ta'ala anhu shi a gaddama aka haife shi hijira na da shekara 150 saboda aka garin su ne yau ake wa dandaka ko kuma ake wa lububan bama-bamai sannan inda ake rikicin nan yankin Falastinu guri ne wanda yake akwai kaburburan annabawa da yawa to gurin yana da girman murabba'in kilomita 26,323 wannan shine girman Falastin jihar Kaduna tana da girman murabba'in kilomita 46,053 wato kusan yankin Falastinu na ainihi rabin jihar Kaduna ne kusan rabin jihar Kaduna ne wannan wuri ya zauna a ƙarƙashin Ad-Dawlatul Uthmaniyya wato Ottoman Empire daular Uthmaniyya din nan daular Turkawa an yi ta ne an kafa ta miladiya 1299 ta zo ƙarshe miladiya 1922 saboda haka ta yi shekaru 623 to wannan wuri yana hannun musulmi a nan kurkusa kenan daular Usmaniya ba zan yi magana a can baya ba saboda lokaci sai yakin duniya na farko ya zo kamar yadda muka sani an yakin duniya na farko 1914 zuwa 1918 shekara hudu duniya tana yaki to lokacin wannan yakin turawan Birtaniya su aka ba kula da yankin Falastinu a wajen yaki saboda haka suna ta yakar daular musulmi ta Usmaniya ta Turkawa har zuwa ranar 31 ga watan Oktoba miladiya 1917 sai turawan Birtaniya suka kwace yankin Falastinu daga hannun Turkawa kar mu manta da ranar da yankin Falastinu ya fada a hannun turawan Birtaniya shine ranar 31 ga watan Oktoba wato watan goma miladiya 1917 ranar 2 ga watan Nuwamba miladiya 1917 kwana biyu kacal awa 48 da yankin ya fado hannun turawan Birtaniya zama mai ta 2 ga watan Nuwamba 1917 sai sakataren harkokin wajen Birtaniya na lokacin wanda ake kira Arthur Balfour sai rubuta takarda zuwa gurin shugaban Yahudawan Birtaniya wanda ake kiran shi Lionel Walter Rothschild, cewa za mu yi muku ƙasa ta fita Yahudawa a yankin Falasɗinu. To, kafin nan a 1897, akwai wani Bayahude wanda ake kiran shi Theodor Herzl, sai ya samar da tsari na tunanin a yi wa Yahudawa ƙasa ta su ta dindindin a yankin Falasɗinu. Sai da ka a duniya duk abin da kake so da Yahude ya yi masa, idan ka gaya masa cewa burin shi na a yi musu ƙasa a yankin Falasɗinu zai cika, to zai masa. Wannan da Turanci ana kiran tsarin Zionism, da Larabci ana kiran shi a Suhiyoniya, wato tsarin samarwa da Yahudawa ƙasa ta su ta dindindin a yankin Falasɗinu. Ta mumanta yankin yana da girman murabba'in kilomita 26,233. To, daga faɗin wannan ranar 2 ga watan Nuwamban 1917, sai Yahudawa, musamman a gabashin Turai, irin ƙasar Romania, irin ƙasar Ukraine, irin ƙasar Czechoslovakia a wancan lokaci, yanzu sun rabu biyu, Czech da Slovakia, irin ƙasar Moldova, sai zamana a wannan lokaci ana azabtar da Yahudawa, saboda malaman Christianity suna faɗawa mabiyansu a cocina cewa Yahudawa ne suka kashe Yesu. So, sai zamana duk inda aka gaba Yahude sai a azabtar da shi. Duk inda aka gaba Yahude sai a azabtar da shi, musamman a Turai ta gabas. To, sai zamana sanadiyar wannan sai suka dinga barin Turai, suna barin Turai, alhalin kafin ranar 31 ga watan Oktoba 1917, ranar da Turawan Burtaniya suka kwace yankin Falasɗinu daga hannun daular Turkawa, kashi kamar 6 ne na mazauna gurin Yahudawa, kashi 94 Larabawa ne musulmi. To, sai Yahudawa suka dinga bari Turai ta gabas, suna tahowa yankin Falasɗinu. Lokacin Turawan Burtaniya su ne suke riƙe da wurin, saboda haka kai iyakar sai ta zamana babu wani tsaro. Inda ya ce Yahude ne, wuce. To, 1920 a gurguje zuwa 1946, a wannan tsakanin shekara 26, sai da Yahudawa 376,415 suka shigo yankin Falasɗinu. Sannan sauran Larabawa mazauna wurin, sai zamana aka dinga azabtala musu, su kuma sai su mai da martani, sai zamana ana ta rikici a yankin. To, ranar 25 watan Oktoba 1945 sai aka kafa Majalisar Ɗinkin Duniya a San Francisco, a ƙasa a jihar California a ƙasar Amurka. To, da aka kafa Majalisar Ɗinkin Duniya, ana nan ranar 19 ga watan Nuwamban 1947, sai wasu Yahudawa suka shiga wani ƙauye na Shubaki, suka kashe Larabawa musulmi 5. Wannan shi ne farkon kisan Larabawa musulmi da Yahudawa suka yi a duniya. ranar 19 ga watan Nuwamban 1947. Sai aka ce to wannan rikici ya kamata a kai gaban majalisar ɗinkin duniya. To sai aka kawo gaban majalisar ɗinkin duniya lokacin ƙasashe 56 ne a majalisar ɗinkin duniya. To sai majalisar ɗinkin duniya ta ce to yadda za a yi ga shawara. Wannan yanki na Falastinu da yake da girman murabba'in kilomita 26,232 din nan a kasa shi kashi uku. Ɗaya a ba Yahudawa su yi ƙasa, ɗaya a ba Larabawa Musulmi su yi ƙasa, ɗaya kuma ya zauna ƙarƙashin ikon Majalisar Ɗinkin Duniya. An yi wannan a ranar 29 ga watan Nuwamban 1947, kwana 10 bayan kashe Larabawa a Shibaki, Larabawa biyar. Ranar ƙura aka yi, tunda ƙasashe 56 ne a lokacin, ƙasa 33 ta ce ta yarda da wannan azzalumin tsari da zan faɗa na rabo. Ƙasa 10 ta ƙisa ƙura ba ruwanta. Ƙasa 13 ta ce ba ta yarda da wannan tsari na zalunci ba da za a yi wa musulmi, duk da yake ƙasashen ba musulmi ba ne. Tsarin shi ne, gurin tunda yana da murabba'in kilomita 26,323, ta ka ce to ku Larabawa musulmi za a ba ku murabba'in kilomita 11,100, kashi 42 cikin ɗari. Alhalin su ke da ƙasa. Sannan dalili na biyu kuma da wannan tsari ne na zalunci, su sun fi Yahudawa yawa a lokacin da ninki biyu. Kamar in Yahudawa mutum 100 ne, Larabawa musulmi su 200 ne. Kaka ce duk da haka za a ba su murabba'in kilomita 11,100 su yi ƙasa. Yahudawa kuma kaka ce za a ba su murabba'in kilomita 14,100, bambancin murabba'in kilomita 3,000. Sannan ba ƙasarsu ba ce, sannan kuma an fi su yawa. Sannan bayan haka rabo ne wanda yake, kamar mutum ne ya shigo gidanka, gidan yana da ɗakuna 10, ai ta rikici, gidana ne, gidana ne, gidana ne, gidana ne, sai a ce dattawan unguwa su zo su yi shari'a. To wannan mutumi da ya shigo yana cewa gidanka mai ɗaki 10 nashi ne, alhalin ba nashi ba ne, sai aka ce to yanzu a yi sulhu, in ji dattawa. Kai wannan da ka shigo ɗauki ɗaki 6, kai mai gida ɗauki ɗaki 4. Abinda aka yi wa Larabawa ke, washe gari ranar 30 ga watan Nuwamban 1947, sai wata mota tana ɗauke da Yahudawa mutum 7 daga Netanya za su je Kudus, Jerusalem. Sai Larabawa na ɗaya, saboda sirama kisan da aka yi wa Larabawa a Shubaki, Larabawa nan guda 5, sannan kuma ga haushin zalunci da Majalisar Ɗinkin Duniya ce musu, sai suka tara motar Yahudawa ranar 30 ga watan Nuwamban 1947 suka kashe su. Wannan shi ne kisan da Larabawa musulmi a wannan rikici na Falastin suka yi wa Yahudawa. To daga nan sai yakin basasa ya balle civil war. Abinda ake cewa yakin basasa shi ne yakin cikin gida, ni da kai, ba wani baƙon haure da zai shigo. Sai yaki ya ɓarke daga ranar yakin basasa, daga ranar 30 ga watan Nuwamban 1947 har zuwa ranar 14 ga watan Mayu 1948. To ana cikin wannan yaki, ranar 22 ga watan Afrilun 1948, Yahudawa suka fada garin Rafa, suka fada garin Haifa, garuruwa biyu. Wannan gari na Haifa shi ne garin da aka haifa a Sheikh Yusuf na Buhari. Saboda ga suka kori larabawan da ke ciki daga cikin mutanen garin a lokacin mutum 70 mutum 3000 ne kawai suka ce ko za a kashe su ba za su bar garin haifa ba saboda ragowar wajen 67 aka tarwatsa su to ana nan cikin yaki ranar da ikon da turawan ingila suke da shi a yankin Palestine wanda majalisar ɗinkin duniya ta ba su ana gobe zai kare domin zai kare ne 15 ga watan mayu 1948 ranar 14 ga watan mayu 1948 ana cikin yakin basata sai ƙasar Isra'ila ta ayyana kanta wato yahudawa suka ayyana kansa a matsayin su ƙasa ne suna ayyana kansa a matsayin ƙasa cewa su yanzu ƙasa ce a bisa tsarin da majalisar ɗinkin duniya ta bayar suke da murabba'in kilomita 14,100 suna yi minti 11 kacal minti 11 ina maimaitawa kacal da ayyana ƙasar Isra'ila sai shugaban Amerika na wannan lokacin Harry Truman sai ya yi waya cewa Amerika ta yarda da cewa Isra'ila ƙasa ce wannan ranar 14 ga watan mayu 1948 shine ranar da aka haifi haramtacciyar ƙasar Isra'ila yana yin haka Ingila ma ta ce shi Isra'ila ƙasa ce to washe gari 15 ga watan mayu 1948 da ƙasar Iraki da ƙasar Jordan da ƙasar Misra Egypt da ƙasar Lebanon da ƙasar Suriya wanda Turawa ke kira Syria sai suka fadawa Isra'ila da yaki wannan shine yakin farko tsakanin Larabawa musulmi da ƙasar Isra'ila wancan na farko yakin basasa ne kuma lokacin ba a yi ƙasar Isra'ila ba aka dinga yin yakin nan har ranar 10 ga watan Maris 1949 to a ranar majalisar ɗinkin duniya tunda ta ga yahudawa sun samu abin da suke so sai ta ce a tsaya da yaki idan ka duba da yakin basasa da yakin da Iraki da Jordan da Egypt da Syria da Lebanon suka shigo ya zama yaki tsakanin musulmi larabawa da ƙasar Isra'ila za ka samu shekara ɗaya da wata uku da kwanaki kamar hudu haka domin daga 30 ga watan Nuwamban 1947 zuwa 10 ga watan Maris 1949 za ka ga shekara ɗaya da wata uku ne da 'yan kwanaki to me wannan yakin ya haifar na farko an haifi ƙasar Isra'ila yakin ya jawo an samu mai haramtacciyar ƙasar Isra'ila a lokacin tana da murabba'in kilomita 14,100 ta tsare wurarenta duk wurin da aka ce nata ne ta tsare sannan kuma ta samu ƙari domin ta kama al-Qudusul Garbiya wato Qudus ta yamma Isra'ila ta kama wurin sannan Egypt ta kama zirin Gaza Jordan ta kama gabar yammacin kogin Jordan wanda Turawa ke kira West Bank sannan kuma ta kama gabashin Qudus al-Qudus al-Sharqiyya inda nan ne masallacin Qudus yake yana ya dawo hannun Jordan to wannan yaki wanda aka yi shi dinnan tsakanin 30 ga watan Nuwamban 1947 zuwa 10 ga watan Maris 1949 shi ya haifar da ƙasar Isra'ila shi ya haifar da kwace gabashin Qudus amma gabata yammacin Qudus amma gabashin Qudus yana hannun musulmi a hannunwa hannun Jordan sai aka tsayar da wannan yaƙi saboda haka yanzu abinda ya faru na takaici na bakin ciki da damuwa na zalunci da aka yi wa ƴan uwanmu musulmi a wannan lokaci shine a wannan yakin an kashe fiye da musulmi 20,000 sannan ga yammacin Kudus ya tafi a wajen bangaren ƙasa kenan saboda haka Isra'ila ta ƙara faɗi to ana nan sai yaƙi na biyu domin a zuwa yau ɗin nan wancan rabo na zalunci da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi shine ya haifar da yaƙoƙi guda 7 manya wanda aka yi tsakanin Larabawa musulmi da Yahudawa sai na biyu shine yaƙin 1956 ba zan ɗauki dukkan yaƙoƙin ba shi wannan shimfiɗa kawai zan yi zuwa yaƙin da ya ƙwace gabashin Kudus daga hannun musulmi 1956 Jamal Abdul Nasir ya zama shugaban Egypt Misra a 1954 sai ce to wannan abu da Yahudawa suke mana ba za mu yarda da shi saboda haka ruwan Iran da Suez da Albaharul Ahmar jan kogi ina fassara shi da Hausa ba wani jirgin ruwa na Isra'ila da zai sake bi saboda ka duk abinda Isra'ila za ta ɗauka zuwa ƙasashen Turai ko za a kawo mata da wani jirginta da yake ƙasashen Turai ya kawo Isra'ila Tel Aviv ya zuba hanya sanadiyar wannan sai Yahudawa suka faɗawa Misra da yaƙi suka shiga Sinai suka mamaye Sinai wato Ure Sina inda dutsen Ure Sina yake wato Sina inda guri ne mai girma ya kai murabba'in kilomita 60,000 zuwa 61,000 wato gurin duk da yake Sahara ne ya fi girman jihar Kaduna da wajen murabba'in kilomita 14,000 Isra'ila ta faɗa wurin aka yi ta yaƙi ya rage musu kilomita ta manta 77 su shiga Alƙahira wato babban birnin ƙasar Misra to da haka sai Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce a tsaya da wannan yaƙi yanzu Isra'ila ta shiga Sina da ta shiga Sina ɗin nan buƙatar su ta biya to sai Jamal Abdul Nasir ya yarda da cewa a tsagaita wuta a kar a ci gaba da yaƙi to shikenan sai Majalisar Ɗinkin Duniya ta kawo sojojin kwantar da zaman lafiya sai aka ce to Yahudawan Isra'ila su fice daga yankin Sina saboda haka Yahudawa sai suka fice daga yankin Sina amma akwai sojojin kwantar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a wurin to aka ci gaba da zaman lafiya sai 1967 sai Jamal Abdul Nasir ya ƙara cewa kai wannan abu na Yahudawa ba za mu yarda da shi ba gaskiya ba adalci a ciki daga gurin Majalisar Ɗinkin Duniya saboda haka jiragen Isra'ila mun ƙara dawo da hukuncin cewa ba za su sake bin ruwan Iran da Suez da Albaharul Ahmar ba. To sanadiyar wannan Isra'ila ranar 5 ga watan Yuni 1967 sai ta afkawa jiragen yaƙi na Misra da yaƙi. Misra a lokacin tana da jiragen yaƙi 420. Isra'ila ta afkawa waɗannan jirage inda aka ajiye ta jefa musu rocket ta jefa musu bama-bamai daga sama ta lalata jirgin yaƙi na Misra 240. Saboda haka da Syria da Jordan da Lebanon da Iraki sai suka afkawa Isra'ila. To ranar 7 ga watan Yuni 1967 sai Turawa, Yahudawa, sojojin saukan lema, paratroopers, sojoji wanda suke sauka daga lema na Isra'ila, sai suka dira a gabashin Kudus, inda nan ne Al-Masjid Al-Aqsa yake, wanda yake hannun Jordan a lokacin, sai suka mamayi sojojin Jordan, suka kashe na kashewa, suka kame na kamewa, suka kame Kudus. To a wannan rana ne gaba ɗaya Kudus ta dawo hannun Yahudawa. Gaba ɗaya wanda yake har yanzu zan maimaita ranar 7 ga watan Yuni 1967 Al-Masjid Al-Aqsa tunda yana cikin Al-Quds Al-Sharqiyya sai ya dawo hannun Yahudu Misrafa sai aka wannan Sina mai girman murabba'in kilomita 60,000 zuwa 61,000 sai Isra'ila ta sake kwace shi sannan ta gaba daya sannan kuma ta kwace zirin Gaza har ila yau a lokacin yana hannun Misra saboda haka ta kwace guri biyu daga hannun Misra Sina da Qita'u Gaza wato zirin Gaza sannan hannun Syria fa sai ta kwace tuddan Golan Heights wanda har yanzu yana hannun Isra'ila tun 1967 sannan ta kwace gabar yammacin kogin Jordan daga hannun Jordan ta kwace zaman mai ta kwace gabashin Kudus daga hannun Jordan har ila yau saboda haka wannan yaki na 1967 ga abin da ya jawo Isra'ila ta kara fadin kasa domin ta kwace gabashin Kudus ta kwace Sina ta kwace tuddan Golan ta kwace zirin Gaza ta kwace gabar yammacin kogin Jordan duk a 1967 a kwana shida yini shida kuma ga kasashen da suka taron mata yini shida dukkan wannan da goyen bayan wa goyen bayan America da goyen bayan Britania to sai yakin 1973 wanda aka yi ranar 6 ga watan October zuwa ranar 25 ga watan October 1973 wannan yaki ne wanda a lokacin Anwar Sadat ya zama shugaban Misra ne 1970 shekarar da Jamal Abdel Nasser yayi wafaci to sai Jamal Abdel Nasser ya magana da Syria wato kasar Syria cewa ke Syria akwai tuddan Golan naki a hannun Isra'ila mu kuma akwai Sina namu a hannun Isra'ila sannan bayan haka da gaba daya Jerusalem Kudus karamin wuri ne yana da murabba'in kilomita 125 ne da digo daya karamin wuri ne shi ma yana hannun Isra'ila ga zirin Gaza yana hannun Isra'ila idan muka duba kenan gaba daya Di Palestine mai murabba'in kilomita 26,323 gaba daya a 1967 ya dawo hannun Isra'ila sadaka Larabawa musulmi na Palestine ba su da komai to sai Anwar Sadat ya ce wa Syria mu mamayi Isra'ila akwai ranar da suke girmamawa ana kiranta Yom Kippur ana samun ta ne a cikin watan Satumba ko a cikin watan Oktoba sai yake to wannan Yom Kippur da za a yi ya fada 10 ga watan Ramadan saboda haka mu mamayi Isra'ila mu kai musu hari a wannan rana tunda Yahudawa ne ba sa komai a wannan rana saboda haka wayannan kasashe guda biyu da goyen bayan Cuba ma lokacin Fidel Castro bai yadda da kasar Isra'ila ba da goyen bayan Korea ta Arewa da goyen bayan Saudi Arabia da goyen bayan Morocco da goyen bayan Algeria da goyen bayan Tunisia da goyen bayan Yemen sai suka fadawa Isra'ila da aka fada Isra'ila aka fara samun nasara akan Isra'ila sai suka samu taimako daga inda suke samu nan da nan yaki ya juya sai ya zamana abun ba kyau da majalisar dinkin duniya ta gaka sai aka cewa Anwar Sadat a tsaye da wannan yaki saboda haka yanzu Anwar Sadat da Suriya sun yi yaki ne dama da niyyar kwace wuraren su dake hannun Isra'ila amma wuraren ba su kwaci ba saboda haka yanzu to ayi sulhu sai aka yi sulhu to sai kuma an yi yaki 1982 a kudancin Lebanon wannan da Lebanon kawai akai saboda haka ba kwaci kasa ba amma an kakkashe mutanen Lebanon fiye da wajen mutum 17,000 sannan Isra'ila ta kara fadawa Lebanon 2006 ta fada Lebanon nan ma sai abin da za ta yi to anan kafin nan abin da ya rage mana yanzu shine abin da aka fara ranar 7 ga watan October shekarar da ta gabata miladiya 2023 zuwa yau dinnan ana nan ya aka yi Egypt ta samu Sina Sheikh Ibrahim ya yi addu'a ya ce laqad harabu Isa wa Yahya wa Ahmadan Sheikh ya ce Ahmadan saboda waka wa Ahmadan Sheikh ya ce wayannan Yahudawa wallahi hakika ba wai suna yakin Larabawa a yanzu ba suna yakin Musulmi a'a ai dama halinsu ne sun yaki Annabi Isa ma sun yaki Annabi Yahya sun yaki Annabi Muhammad fa hab li yahudil qudsi kullu bala'i saboda haka ya Allah ka ba wayannan Yahudawa da suka mamaye Qudus dinnan kai musu kyautar dukkan bala'i wato ka hada su da dukkan bala'i sannan yace wa harrilna sina bi Musa wa Ahmadin wa Isa wa Ibrahima ahli amai ya ubangiji ka ento mana ka kwato mana ka kwato mana ka ento mana sina wa harrul lana sina bi Musa saboda matsayin Annabi Musa wa Ahmadin saboda matsayin Annabi Ahmad nan ma shehu ya ce wa Ahmadin saboda waka yace wa Isa saboda matsayin Annabi Isa wa Ibrahima saboda matsayin Annabi Ibrahim ahalin ala'i wayannan dukkan hudunnan ma'abota daukaka dinnan Allah saboda matsayin wayannan bayan Allah ka kwato mana zina to ana nan 1978 sai jinika ta ya kira taron sulhu tsakanin Anwar Sadat da Menachem Begin shine prime minister Isra'ila a lokacin a Camp David a jihar Maryland a America sai suka kwana 17 suna tattaunawa sai Anwar Sadat ya yadda cewa yanzu Misira za ta sanya hannun zaman lafiya tsakaninta da Isra'ila idan ta haka za a mayar mata da yankin Sina sannan kuma duk wani yaki Isra'ila za ta taimaka mata duk wanda zai yaki Misira sannan ita kuma Isra'ila duk wanda zai yake ta kada Misira ta taimake shi Anwar Sadat ya yarda da wannan tsari saboda wani dalili da ya yarda da shi ittihadin shi wannan sai ya sa Isra'ila ta mayarwa da Egypt Sina ranar 26 ga watan Afrilun 1982, shekara ɗaya bayan an kashe Anwar Sadat. Saboda kamar yadda kuka sani, 1981 aka harbe Anwar Sadat. Daga cikin dalilin da ake ganin yasa na zahiri aka harbe shi, shine sulhun da ya yi da Yahudu. Saboda akwai wanda ba su yadda cewa a yi sulhun nan ba. Shi kuma a nashi ijtihadin, tunda an yi yaƙi da mutanen nan. Ba mu kwaci abin da muke so mu kwata ba. To dama muna yin yaƙi ne don mu kwaci wani abu. To yanzu za mu samu abin in mun yi zaman lafiya. To mu yi zaman lafiya mu kwaci abin mana. Wannan shi ne ijtihadin da Anwar Sadat ya yi. Da haka Sina ya dawo hannun Misra 1982 ranar 26 ga watan Afrilu. To sai a gurguje abin da yake faruwa a yanzu. A cikin larabawan Palestine za ka samu matasa da yawa wanda ba su taɓa kwana a ɗaki ba. Bai san ɗaki ba. Bai taɓa kwana a ɗaki ba. An haife shi a sansanin gudun hijira. Ya yi yarinta a sansanin gudun hijira. Ya yana samartaka a sansanin gudun hijira. Saboda mai zaluncin Isra'ila. Za ka samu wanda bai taɓa shiga aji ba. Bai taɓa shiga aji a rayuwar shi ba. Saboda mai masifar Isra'ila. To, wannan matasa a can baya sun kafa ƙungiya Hamas. An kafa Hamas 1987. 1987 aka kafa Hamas. Hamas shi ne Harakatul Muqawamatul Islamiyya. Acronym ne na wannan Harakatul Muqawamatul Islamiyya. Haraka, in ka ɗauki ha, al-muqawama, alif da lam, alamati ta'rib ne, dama ba asali ba ne, in ka ɗauke shi. Al-muqawama yana da mimun hama. Islam, al-islam, al-islamiyya, dama alif da lam shi ma ƙari ne. In ka ɗauki is ɗin. Kasa za ta ga zai ba ta Hamas. So da ka in kana ta neman ma'anar Hamas, me Hamas da Larabci? Acronym ne. Wato Harakatul Muqawamatul Islamiyya. An kafa 1987. Ran da aka kafa Hamas, sai suka bayar da sharuɗa guda uku. Cewa duk wanda ya yarda da kafa Hamas, ba shi ba yarda da cewa Isra'ila ƙasa ce. Ba shi baya yadda da a zauna lafiya da Isra'ila yaƙi kawai. Ka san matashi yadda yake. Yaƙi kawai. Amma lokacin da aka yi yunƙurin ƙona masallacin Ƙudus ranar 21 ga watan Agusta 1969, akwai wani mutum ɗan Australia wanda ya zo Isra'ila. Ana kiran shi Dennis Michael Rohan. Sai ya cinnawa mumbarin masallacin Ƙudus wuta mumbari kamar wannan. Lokacin mumbarin shekarar shi 800. Ya ƙone mumbarin. Sai bayan kwana uku aka gan shi, sojojin Isra'ila suka kama shi. Sai aka ce, to yanzu za a kai shi kotu. Wayan Yahudawa. Sai aka gabatar da Dennis Michael Rohan a kotu, ana tuhumar shi da laifin yunƙurin ƙona masallacin Ƙudus. Lokacin Sheikh Ibrahim Kalla radiyallahu ta'ala anhu yana da rai. Sai aka yi shari'a. Sai kotu ta yanke cewa wannan Dennis Michael Rohan mahaukaci ne. Mahaukaci ne daga Isra'ila, daga Australia, ya kawo ziyara, ya shiga ya ƙona mumbari, kuma shi mahaukaci ba shari'a a kan shi. Har yanzu mutumin ba a san inda yake ba. To sai Sheikh Ibrahim yayi wasiƙa radiyallahu ta'ala anhu. A cikin wasiƙar yake faɗin abinda ina ganin da an yi amfani da shi da yanzu labarin ba haka bane. A ciki yake cewa a yi tanajin yaƙar waɗannan Yahudawa. Ba a yaƙi waɗannan Yahudawa ba, a yi tanajin yaƙar su. A samu al-idadul askari, al-idadul mali, sannan al-idadul silahi.
a samu soja, a samu makami, sannan a samu kuma a samu soja, a samu soja, a samu makami da kuɗi al'idadin mali. Saboda haka abinda Shehu ya faɗa kenan. Sai zamana Hamas ba ta shirya ba, wannan ina faɗa iya gaskiya na ne. Hamas an zalunce su, ana zalunta su, amma yadda suka bi tsirama zaluncin da ake musu, to ba hanya ba ce wacce a wannan lokacin ya kamata su. Na farko, kwata-kwata Hamas yau su 29,000 zuwa 30,000. Isra'ila tana da soja 169 wanda yake wannan yakin a yanzu, sannan tana da reserve na soja 456. Daga ciki akwai mutum 190 wanda sanda za a ɗauke su soja sai da suka rantse da Old Testament a Taura cewa ba su taɓa saduwa da mace wacce ba tasu ba. Su 190 ba su taɓa zina ba, suna nan a cikin reserve na sojan Isra'ila. Sannan kuɗi, Hamas ba su da kuɗi, ba yawa, ba kuɗi, ba makami. Wannan rocket da suke harbawa ana kiran shi wato Iota rocket. Da haka idan suka harba sai su ɓoye. Ita kuma Isra'ila dama abinda take so ta kashe musulmi Larabawa, ta ƙara faɗin ƙasa. Domin waɗanda suke cewa ƙasar tasu ce, in an kashe suwa zai ce ƙasar tashi ce. Babu. To ranar 7 ga watan Oktoban miladiya 2023 shekarar bara, sai Hamas suka harba rocket cikin Isra'ila, rocket, kuma suka shiga cikin Isra'ila, suka kashe mutanen Isra'ila Yahudawa 1,139, suka kame mutum 240, suka yi garkuwa da su, suka sa su a gidajen yari nasu inda suka ajiye su. Isra'ila dama abinda take so kenan. Ko yaro ne a unguwa za ka ji an ce wancan yaron ba shi da kunya, sai ka ji wani yana cewa ka bar shi kawai, duk ran da ya shiga taitayina zai haɗu da abinda zai, wato kana kafar shi ba dama da kafin shi ƙarfi ka je ka kama shi da duka sai ya yi maka wani abu. To Isra'ila abinda take so dama yaƙi. Da aka yi mata wannan sai ta fito da ƙarfi sosai, ta dinga yin ruwan wuta a zirin Gaza, musamman birnin Gaza. Birnin Gaza ƙaramin gari ne wanda yake da murabba'in kilomita 45 kawai, ƙaramin gari ne sosai. Nan ne garin da aka haifi al'imamu Shafi, kamar yadda na faɗa da farko. Zirin Gazan gaba ɗaya yana da girman murabba'in kilomita 365, Zaria ta fi shi girma. Domin Zaria tana da girman murabba'in kilomita 463. Ita kuma Gaza gaba ɗaya, Ina'u Gaza, yana da girman murabba'in kilomita 365. Saboda haka Isra'ila nan da nan ta mamaye wurin, sai kisa har ya zuwa yau. A gurguje mai wannan abin ya haifar, ya zuwa yau Isra'ila ta kashe fiye da mutum 34,800. Saboda an kashe musu mutum 1,139, su sun kashe mutum fiye da 34,800. A yanzu ma haka suna kisa, duk minti goma sai sun kashe yaro. Wannan wani masani ya ce kila yana daga cikin rituals nasu ne, duk minti goma sai an samu yaron Falasɗina an yanka shi, yaron da bai balaga ba. tun daga 7 ga watan Oktoba ya zuwa yau abinda suke yi kenan. Daga cikin waɗanda suka kashe, sun kashe yara fiye da 14,900. Sun kashe mata, sun kashe tsofaffi, su a gurinsu ba laifin yaƙi, ma'ana babu war crime a gurin Israel. Da yaro, da wanda yake ya ɗau makami, da wanda bai ɗau makami ba, da mace, da tsoho, da mara lafiya, duk kashewa suke yi. Wannan shi ne abin da suke yi a yanzu. Bayan wannan, raunuka, domin burinsu shi ne su yi wa matasa rauni, tunda matasa ne ke yin yaƙin. Sun raunana fiye da mutum 78,000. In an yi rauni ina za a je asibiti. Zirin Gaza yana da asibiti 36, Kajibu gari bai fi Zaria ta fi shi girma, amma yana da asibiti 36. Kika san an ban mu a baya. Gari kaman zirin Gaza, asibiti 36. Isra'ila a yanzu ta lalata asibiti 26, saura 10. 10 ma ba kayan aiki, ba likitoci, ba nurses. Ma'aikatan lafiya tsakanin nurses da likitoci sun kashe mutum 485. Gurin kwana, akwai abin da ake kira housing unit. Afuwan ina faɗa kalmar Turanci ban cika so ba saboda ban san abin da zan faɗa da Hausa ba ne. Housing unit kaman gida mai ɗaki 10, to yana da housing unit 10 kenan. Gida flat mai ɗaki 3 yana da housing unit 3 kenan. To a yanzu haka Isra'ila ta lalata housing unit a Gaza fiye da 90,000. Sanadiyar haka ta sa mutane kashi 85 na mutanen Gaza, domin mutanen Gaza su 2,300,000. Saboda haka yau akwai wajen mutum 1,955,000 wanda ba su da ɗakin kwana a Gaza, a cikin tentuna in ma ka samu tentin. Sannan yunwa, akwai fiye da mutum 1,100,000 daga cikin musulmi na Gaza wanda yau suke fuskantar matsananciyar yunwa. Cututtuka iri-iri, saboda babu kyakkyawan ruwan sha. Ruwan shan ma wanda yake ba kyakkyawa ba a wasu yankunan na Gaza ba a samu. Akwai fiye da mutum 1,090,000 wanda yau ba su da lafiya, sun kamu da cututtuka iri-iri. Makarantu fa, Gaza na da jami'o'i, universities guda 12 da makarantun primary da na secondary da sauran makarantu na gaba da secondary wanda ba su kai jami'a ba 280. Yau duk jami'o'in nan guda 12 da makarantun nan 280 ba wacce za a iya yin karatu a ciki, duk an lalata su. Sannan ba a iya kai ruwan sha a wasu sassa na Gaza kuma ba ruwan sha. Ba a iya kai abinci a wasu sassa na Gaza kuma ba abincin. Ba a iya kai mai na mota a wasu sassa na Gaza. In ka duba mu ma a wajen mai ɗin, mu ma nan Gaza ne ake. A wajen mai a wasu wurare a Najeriya Gaza ne. Ba dama, ba dama. Sannan tun shekara 2007, yau shekara 2017, akwai abin da Isra'ila ke kira blockade. Ba dama ka shiga Gaza, ba dama ka fita Gaza. Ba dama a fitar da kaya daga Gaza, ba dama a shigar da kaya Gaza. Kayan nan na taimako ne, kayan nan na asibiti ne, sun rufe Gaza ɗin. Saboda haka ko da kana cikin Gaza kamar kana cikin prison. Sannan akwai waɗanda suke prison mai katanga wanda aka kama aka sa a gidan yari. Domin Isra'ila tana da gidan yari 32. Akwai mutum fiye da 9,500 musulmi waɗanda suke kulle yanzu a gidan yarin Isra'ila. Sannan bayan wannan, ga lalata abubuwan jin daɗin rayuwa, kamar hanyoyi, manya-manyan gine-gine, ofisoshi, hukumomin ruwa, hukumomin kashe gobara da sauransu, duk sun lalata wa mutanen Gaza. bankin duniya World Bank da majalisar dinkin duniya suka ce abinda zai gyara Gaza a yau ta dawo Gaza kafin 7 ga watan Oktoba misali a ce Gaza 6 ga watan Oktoba miladiya 2023 bara kafin a fara wannan yakin da ake yi yanzu wanda yau wata 7 da kwana 3 da farawa wata 7 da kwana 3 suka ce ana neman dala America biliyan 18 da miliyan 500 a gyara Gaza zan maimaita dala saboda wanda za su bada taimako mun fara me za wa ƴan uwanmu su fara jin abin da ake nema dala biliyan 18 da miliyan 500 a barnar da aka yi wa mutanen Gaza kenan a yau tun daga 7 a cikin wata 7 da kwana 3 idan kana so ka gano wannan kuɗi mutumin da yafi kowa kuɗi baka fata dangote mutumin da yake yafi kowa kuɗi a nan Afrika dangote abin da yake da shi gaba daya shine dala America biliyan 13 da miliyan 400 saboda kai da dangote zai ce gaba daya dukiya ta na dawo talaka fitin na ba mutanen Gaza har yanzu abin da ake nema a gyara Gaza ba a samu saboda haka ƴan uwa ka mu fara mu san akwai aiki akwai aiki sannan bayan haka bayan wannan tsagaita wuta a daina yaƙi so uku majalisar ɗinkin duniya tana yin ƙoƙari na a tsagaita wuta amma sai America ta hau kujerar naki domin America wata ta vetoing resolution ɗin domin America tana cikin ƙasashe guda 5 na kwamitin tsaro da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya wanda a cikin su duk wanda ya hau kujerar naki to duk abin da majalisar ɗinkin duniya ta ce ai ba za a yi ba wato ƙasar Russia da China da America da Britania da Faransa so uku sannan ranar 20 ga watan Afrilu yau ko wata ɗaya ba a yi ba America majalisar wakilai ta America ta yadda a ba Isra'ila dala America biliyan 26 a matsayin taimako dala America biliyan 26 dala America biliyan 26 amma jiyan nan shugaban America yana cewa in dai Isra'ila ta ci gaba da kai hare-hare a Rafa to ba za ta ƙara ba ta taimakon makamai ba bayan sun riga sun ba su kuɗi a gurguje wayannan ƴan uwa namu sun cancanci taimakon mu ko ba su cancanta ba Qur'ani yana cewa fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa ikwanukum fi dini wa nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun wajen nuna ƴan uwantaka ta musulunci Qur'ani ya ce koda kafirai ne masu bautar gunki sai suka tuba suka daina bautar gunki suka tsayar da sallah suka bayar da zakka to su zama ƴan uwanku a cikin addini fa ikwanukum fi dini saboda haka mutanen Falastinu ɗan uwanmu ne fi dini wani guri Qur'ani yana cewa innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun mu'minai kawai ƴan uwan juna ne innamal mu'minuna ikhwatun ƴan uwan juna ne da wannan aya musulmin Falastinu da ake zalunta a yau ƴan uwanmu ne akwai wani hadisi sahihi wanda Bukhari ya fitar da shi wanda aka rawaita daga Abdullahi ibn Umar manzon Allah yake cewa al-muslimu akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne la yuzlimuhu wa la yuslimuhu baya zalunta shi sannan kuma baya mika shi ma'anar mikawa anan baya kyale shi yana cikin hatsari ya kyale shi bai taimake shi ba sai manzo Allah yake man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi, duk wanda ya kasance yana cikin kokarin biyawa dan uwansa bukata to Allah zai kasance a cikin biyan bukatarsa, mana Allah zai taimake shi bukatarsa ta biya. Alhadith azuwa karshen hadith wayannan bayan Allah da ake zalunta kafin ci gaba manzalla ya ce man salla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadhalikumul muslimul ladhi lahu zimmatul lahi wa zimmatu rasulihi fala taqfirullaha fi zimmati aw kama qala alayhi salatu wassalam. Wannan hadisi ne ingantacce, Bukhari ya fitar da shi, waye ya rawaci hadisin shi ne Anas dan Malik. Saboda haka manzalla yake cewa duk wanda yayin sallah irin sallan ya fuskanci alqiblan ya ci yankanmu, to wannan man salla salatana wastaqbala qiblatana wa akala zabiyatana fa huwa fadhalikumul muslimul ladhi lahu zimmatu llahi wa zimmatu rasulihi, to wannan shine musulmin da yake da alƙawarin Allah da alƙawarin manzon Allah. Kada ku yaudari Allah game da alƙawarinsa, mana kada ku cuci wannan dan uwa musulmi ko kuma kada ku ji taimakon shi. Larabawan Falastini suna ganin tasku, bari ku gani maganar rashin adalci da nuna musu su ba mutanen Majalisar Ɗinkin Duniya bane, su ba mutanen Amerika bane, saboda haka mutanenmu ne mu taimake su. Bari ka ji irin rashin adalcin da aka yi musu. Kafa ƙafa, yau Isra'ila shekara ta 76 da kafuwa. Daga cikin membobin Majalisar Ɗinkin Duniya 195 duk da Isra'ila ɗin. Duk da Isra'ila. Ƙasa 168 sun yarda cewa Isra'ila ƙasa ce. Amma ƙasar Palestine an haife ta ne ranar 15 ga watan Nuwamban 1988. Yau shekara nawa kenan? Sai da aka yi kirkiri haramtacce ƙasar Isra'ila da shekara 40 sannan aka haifi ƙasar musulmi ta Larabawan Falastin. Isra'ila bata shekara ɗaya ba, ya rage kwana uku ta cika shekara ɗaya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yarda cewa Isra'ila cikakkiyar memba ce ta Majalisar Ɗinkin Duniya, domin an karɓi Isra'ila ne a matsayin memba ta Majalisar Ɗinkin Duniya 1949 a cikin watan Mayu 11 ga watan Mayu. Amma yau Falastinu ƙallo ce a Majalisar Ɗinkin Duniya, ana kiranta non-member observer, wato wacce ba memba ba ƙallo, kuma ba a bata wannan matsayi na wulaƙanci ba. Ba a ba ta wannan matsayi na wulaƙanci ba sai da ta shekara 24 da kafuwa, wato miladiya 2012. Sannan a yau ɗin nan Majalisar Ɗinkin Duniya ba ta yarda Falastinu ƙasa ba ce. Amerika ba ta yarda Falastinu ƙasa ba ce. Saboda haka a gurinsu Falastinu ba ƙasa ba ce. Da haka yankin Falastinu kamar West Bank da Gaza Strip, wato Ida'u Gaza da yammacin gabar kogin Jordan, za ka ga ana kiransu gurin da Yahudawa suka mallake. Saboda haka ba za ka taɓa ji an ce ƙasar Falastinu ba. Saboda domin a gurin Isra'ila, a gurin Amerika da gurin Majalisar Ɗinkin Duniya, Falastinu ba ƙasa ba ce. Sannan kisa, daga lokacin da aka fara wannan ya zuwa yau, an kashe musulmi a sanadiyar wannan rikici na Yahudi da Falastin fiye da mutum 100,000. Fiye da mutum 100,000. Sannan bayan haka, bayan nuna musu bambanci akan abin da ya shafi abin Majalisar Ɗinkin Duniya, gashi kamar yadda na faɗa ba a yarda ƙasa ba ce. Sannan waɗanda suka yarda da Isra'ila ƙasa ce, abin takaici har da ƙasashen musulmi, Sheikh Ibrahim Saulaha cewa yayi ba ma Isra'ila ba, duk wanda yake da alaka da Isra'ila ku yanke hudda da shi. Wannan shine abin da Shehu ya faɗa a rubuce. Duk wanda yake hudda da Isra'ila ku yanke hudda da shi. Kar ku yaƙe shi, ma'ana a magana shi kafin zuwa nan ku shirya yaƙe shi, ku shiri aiki shiri. Amma kuma duk wanda yake hudda da Isra'ila ku yanke hudda da shi akan ka'idatul aulawiya, wato ballantana Isra'ila kenan. Amma yau akwai kasashen Larawa wanda zina suke da Isra'ila, ma'ana alaka sako yake ba aure. Kamar Saudi Arabia tana da alaka da Isra'ila amma ba aure aka yi ba. Saboda haka yau Isra'ila Saudi Arabia za ta ce maka ba ta da alaka da Isra'ila, amma suna mene, suna daduro. Akwai wanda kuma aure ne sosai, kamar Egypt aure ne sosai, kamar Morocco aure ne sosai, kamar Sudan aure ne sosai. Wayannan su ne kasashe guda uku na Larabawa Afrika wanda suke aure da Isra'ila. Kwanan nan kasar Morocco ta sai jiragen yaƙi masu sarrafa kansu na dala Amerika miliyan 48 daga hannun Isra'ila. Wannan kuɗi da Isra'ila ta samu daga hannun Morocco, shi za ta riƙa amfani da shi tana sayan bama-bamai, tana kashe musulmi. Abin da ya kamata shi ne a mene, a talauta Isra'ila. Kar a yaƙe su, a yi ta yin tanaji, amma a talauta su. Wannan ke zan yi bayani wajen taimakon da ya kamata mu abin nan. Sannan sauran kasashen Laraba wanda suke aure da Isra'ila, akwai haɗaɗɗiyar daular Larabawa United Arab Emirates UAE, akwai Bahrain, sannan akwai Jordan. Amma su kuma akwai dalilin da yasa suke yi. Akwai dalilin da yasa suke yi. Me za mu yi mu taimaki 'yan uwanmu musulmi na Falastinu a kan wannan abu da yake faruwa? Na farko addu'a, domin mun ga an gwada ta ci, an kwacewa Egypt Sina. Shebran yi addu'a, Allah ya dawowa da Egypt Sina. Ashe wayannan wurare da suke hannun wayannan miyagun mutane, idan muka ci gaba da addu'a, albarkar manzon Allah ta inda ba ma zato, Allah zai kwato waɗannan wurare. Domin akwai abin takaici a ce musulmi a duniya yau mun kai biliyan ɗaya da miliyan 800, amma masallacinmu mai daraja ta uku yana hannun Yahudu. Masallacin da yake nan ne ƙarshen Isra'i, domin ma'aiki ya yi Isra'i ne daga Almasjidul Haram zuwa Almasjidul Aqsa. Domin tsakanin Almasjidul Haram da Almasjidul Aqsa kilomita 1,417 ne. Ma'aiki ya yi wannan Isra'i, daga Almasjidul Haram Isra'in shi ya tike a Almasjidul Aqsa. Yau Almasjidul Aqsa yana hannun Yahudu. Nan ne farkon mi'iraji, a ce wurin farkon mi'irajin ma'aiki, wurin farawan mi'iraji, har ya tafi inda shi da Allah ne suka san wurin mi'iraji, saman 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 saman, daga nan aka fara. Gurin da ma'aici aka tayar mishi da dukkan annabawa ya gansu suka gan shi, ya shiga gaba ya ja su sallah, gurin yau yana hannun Yahudu. Gurin da Allah ya ce ya yi wa wurin albarka, subhanallazi asra bi abdihi laylan من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله gurin yau yana hannun yahudi gurin da yake shine kabarin annabi ibrahim alaihi salam a hebron yana hannun yahudi yau kabarin annabi ibrahim yana hannun yahudi a yau a hebron shi ibrahim ya ziyarci gurin yake cewa wa arrajtu lil qudus ash-shariki wa ba'dahu saraitu li barham al-khalil muwaffaqah wa arrajtu lil qudus ash-shariki ma'ana wa arrajtu lil qudus ash-shariki ne saboda waka ne yayi amfani da lama na sauka a qudus din nan madaukakiya wa ba'dahu bayan na ziyarci qudus saraitu li barham al-khalil sai na tafi da daddare domin shau da daddare je don haka sai ya yi amfani da tsara ya ce tsaraitu sai na tafi da daddare li barhama ma'ana ila barhama sai shau ya kira annabi ibrahim da barham domin ya nuna maka cewa duk ibrahim za ka iya ce mai barham sai na tafi na ziyarci annabin nan annabi ibrahim al-khalil badaɗin allah domin tsakanin kudus da hebron kilomita 30 ne kaman kaduna zuwa jaji shehu ya je gurin yau ba wanda ya isa ya ziyarci wannan gurin sai da yadda isra'ila sannan baitulaham wanda tura ke kira bethlehem wato gurin da aka haifa annabi isa alaihi salam shi ma yau yana hannun yahudu saboda haka babban abin da ya kamata mu yi shine addu'a abu na biyu wayar da kan al'umma akan halin da musulmin Falasɗina suke ciki yau a duniya kamar wannan irin taro da muke yi a yanzu da yawa yau wani ya ji menene ake ciki wani bai sani ba saboda haka wayar da kan mutane ta hanyar yin laccoci ta hanyar yin hudubobin juma'a amma ka san irin ƙasar da za ka yi huduba cewa a kwato kudus daga hannun isra'ila najeriya tana da alaka da isra'ila tun 1960 shekarar da najeriya ta samu mulkin kai shekarar ta daura aure da isra'ila saboda haka yau a najeriya akwai kamfanonin isra'ila wajen 55 da suke harkoki a wannan ƙasar bayan laccoci da mana bayan wayar da kai rubuta wasiƙu yana daga cikin abin da za mu yi mataimaki 'yan uwanmu rubuta wasiƙu zuwa ofishin jakadancin isra'ila da Amerika da Birtaniya da harshe mai kyau harshe mai daɗi na nuna musu cewa ku ƙasashe ne masu cewa kuna kula da haƙƙin ɗan adam amma yau ga irin abubuwan da ake wa waɗanda ake zalunta a ƙasar a yankin Falasɗinu kada a wasiƙa ka ce abinda ake wa musulmi idan za ka rubuta wasiƙa zuwa ofishin jakadancin Isra'ila ko ofishin jakadancin Amerika ko ofishin jakadancin Birtaniya ka rubuta ka faɗa musu dukkan abubuwan da ake yi wa larabawan Falasɗinu amma ka ce abubuwan da ake wa waɗanda suke raunana ake zalunta su a yankin Falasɗinu kada ka ce abin da ake wa musulman Falasɗinu wannan laccar da ba a masallaci ake yi ba to da ba zan ce abin da ake wa musulmin Falasɗinu ba amma a ƙa'ida tunda a masallaci ake yi kuma haka ne musulmin Falasɗinu inda a wani ɗakin taro na hotel ne ake lecture ko na ɗakin taro to da uslubin magana ta in zan faɗi waɗanda ake wa wannan abubuwan zai canza sannan ziyarta ofishin Falasɗinu yana nan yana filoti 346 a diplomatic drive bayan UN house nan ne ofishin Falasɗinu yake inda ba mu taɓa zuwa ba ya kamata mu dinga zuwa ko magana mai dadi da karfafawa mai musu da ba su shawarwari a baka da rubuce sannan kai musu gudunmuwa kudi kaiwa gudunmuwa kaiwa Falastinawa gudunmuwa kudi amma ta hanyar ofishin Falastin ba kamar misali a ce wata kungiya ko wani shehi ya ce a tara kudi a kaiwa Falastin ba idan kai haka a matsayin shehun Tijjaniya za su sawa Tijjaniya kahon zuka cewa Tijjaniya kungiya ce ta ta'addanci to haka komai sai da hikima ka shehi ya ce kai a tara kudi kungiyar Tijjaniya ta Abuja ko kungiyar Tijjaniya ta Kaduna ko Tijjana a Najeriya sun tara kaza za su kaiwa Falastinawa to karshen ta ku za a rika tara kudin nan gaba a taimaka wannan mutane mu sani muna zaman maka ne a yanzu a duniya rayuwa iri biyu ce yadda annabi yayi shekara 13 a maka da yadda annabi yayi shekara 10 a madina musulmi yau a duniya su sani ko su yadda ko ka su yadda abinda ya kamata su shi ne yadda annabi ya zauna an cuce shi a maka an sa mai mahaifar raƙumi bayan yayi sujada me yayi an tofa mai miyau a maka me yayi an ci kwalar shi a maka me yayi yau fa karatun qur'ani ma akwai lokacin da babu dama ayi a maka da Abdurrahman ibn Abdullah Mas'ud ya matsa annabi ya ce to gada yaje ya karanta suratul rahman kafirai mushrikai suka yi mai dukan tsiya a garin maka ba da maka karanta qur'ani da aka yi hakuri ba a dau wani mataki na barazana ko na nuna karfi ba aka yi hakuri aka yi ta tanaji yau a maka akwai mutum daya mushriki a fili wanda za a ce ga gidan mushriki me ya jawo haka hakuri da bin abu sannu da bin abu a hankali to yau musulmi mu sani cewa muna gidan Arqam ibn Abi al-Arqam muna gidan Arqam ibn Abi al-Arqam ne a siyasar duniya a yau sai haka duk abin da za mu yi sai da hikima wa idunahum mastaqatun min quwwa annabi ya ce al-quwwa as-sila ba mu da wani makami ba mu da wani makami ba mu da magana kudi ba mu da magana addu'an nan ita ce mu ba ba hankali lokaci zai zo kamar yadda annabi ya faɗa tabbas abu zai tabbata shine cewa yahude sai ta kai ga ya koye a bayan bishiya ya koye a bayan dutse dutsen ko bishiyar yace kai musulmi taho ga yahude ya koye a bayan ka kashe shi amma yanzu idan mun yi wallahi 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 ba za mu ga natija ba sai ba Hamas shawara idan abinda Hamas ke yi daidai ne a ci gaba a haka ka rubuta musu takarda ka ce abinda kuke yi daidai ne a ci gaba amma kafin ka irin wannan rubutu sai ka samo irin natijojin da aka samu a yau din nan da muke magana ƙasar Isra'ila tana da murabba'in kilomita 20,770 Falastinu tana da murabba'in kilomita 620 saboda haka abin da aka raba aka bata ranar 29 ga watan Nuwamban 1947 ba su yadda ba din nan to yau suna da ƙasa an kwace 5,000 da wani abu sanadiyyar yaki yawa kwarai kwarai saboda haka mu bi a hankali mu bi siyasar duniya a hankali sannan bayan wannan bayar da kuɗi ga Falastinawa ta hanyar ofishin jakadancin Falastinu a Najeriya ƙauracewa kayayyakin da kamfanonin Isra'ila ke yi duk wani abu da ka sani Isra'ila na yi misali yana kasuwa to akwai kamfani wanda yake ba na Isra'ila ba yana yin irin wannan kayan a kaurecewa kayayyakin Isra'ila domin bin umurnin maulanmu Sheikh Ibrahim ma shawara da ya bayar cewa ba ma Isra'ila ba wanda yake alaka da Isra'ila ma a kaurace mishi kuma idan ka sai kana sayan kawa a hannun kamfanonin Isra'ila da waɗannan kuɗin ne suke sayan bama-bamai da suke kashe ƴan uwanka musulmi da waɗannan kayan ne suke sayan rocket-rocket da suke harbawa ƴan uwanka musulmi da waɗannan kuɗin ne suke sayan tankokin da suke saye suna kashe ƴan uwanmu musulmi sannan yin magana da wakilanmu a majalisar wakilai da dattijai musulmi a cikin sun idan sun zo neman ƙura'a wurinmu mu gaya musu cewa a yi a yarjejeniya cewa idan muka zaɓe ka za ka gabatar da ƙuduri a majalisar wakilai ko a majalisar dattijai cewa abin da ake wa ‘yan uwanmu musulmi a Falastinu ƙasarmu ta sa baki ta ce ba ta yarda ba yau da Najeriya za ta yi magana cewa abin da ake wa Falastinawa a yankin Falastinu bai kamata ba saɓawa haƙƙin ɗan adam ne zalunci ne ya kamata majalisar ɗinkin duniya ta sa baki abin zai yi tasiri amma yau ba wanda ya magana ba wanda ya magana yau da wani domin ku sani idan kana zauren majalisar dattijai ko kana zauren majalisar wakilai to kana da immunity duk abin da ka faɗa ba haram ana duk abin da ka faɗa abin da ake wa Isra'il abin da ake wa Falastinu bai kamata ba har yanzu babu wani wakili musulmi da ya yi magana a majalisar wakilai ba laifi ba ne a majalisar kana iya zaɓen kan ma ka ce musulmi abin da ake wa waɗanda ake danne su a yankin Falastinu ya kamata a daina domin cin mutuncin haƙƙin ɗan adam babu shakka ƙasar Isra'ila tunda tana da jakada a nan Najeriya za su ji ko babu jakada za su ji wannan zai nuna cewa lalle Falastinawa na da ƴan uwa amma Najeriya muna da musulmi fiye da mutum miliyan 100 da wani abu amma har yanzu ba miliyan musulmi ɗaya a gwamnatance da ta nuna cewa abinda ake wa ƴan uwanmu ko kuma ma ya ce abin da ake wa waɗanda ake zalunta a yankin Falastinu bai kamata ba amma ƙasashe waɗanda suke ba musulmi ba har yanke hujjar jakadanci sun yi kamar shugaban ƙasa na Colombia Gustavo Petro kwanan nan kowa ya gani ya yanke hujja da Isra'ila akan abin da ake wa musulmin Falastin shi kuma ba musulmi ba ne South Africa ta kai Isra'ila kotun duniya a kan laifin yakin ƙare dangi genocide amma abin da kai ci daular larabawa ta UAE United Arab Emirates ta nemi ta ba South Africa kuɗi investment na dala biliyan wajen 89 a kan cewa su janye wannan shari'a da suka kai Isra'ila sau da ka wannan yana daga cikin hanyar da za mu taimaki ‘yan uwanmu kira da gwamnatinmu idan mun kai musu ziyara koyaushe mu nuna da su cewa ga halin da waɗanda su bayan Allah suke fama da shi a wani yanki na duniya wannan yana da tasiri sosai Sheikh Ibrahim Kaulaha ya kasance tun lokacin da aka yi ƙoƙarin ƙona masallacin Kudus 21 ga watan Agustan 1969 duk wani majalisi da zai sai ya kawo magana Falastin duk wata ƙasa da yaje sai ya kawo magana Falastin so da haka mi koyi da shi ba dan kai magana ba wanda zai ce maka komai amma ka yi ta da uslubi mai kyau saboda haka a takeice mutanen Falastin ƴan uwanmu suna cikin tasku suna cikin wahala suna cikin kaskanci saboda haka hanyoyin da na faɗa ɗin nan wasu ba za su faɗa a nan ba saboda haka mu yi ƙoƙari mu aiwatar mutane nawa ne a nan yanzu sun za a yi ƙidaya suka taɓa zuwa ofishin Falastinu ofishin jakadancin Falastin a nan Abuja da niyyar jajanta musu abin da yake faruwa. Ku ji ba ɗaliban jami'a a Amerika, ɗaliban jami'o'i sun girgiza duniya a kan rikicin Falastinin nan. Sai da suka sa shugaban Amerika Joe Biden ya ƙara yin magana a kan mene tsagaita wuta ɗin nan. Ɗalibai, wanda yawanci ba musulmi ba ne, a jami'o'i, an fara abin a jami'ar Columbia da ke New York. Suka ce ba za su shiga aji ba, kuma ba za su fita daga jami'ar ba, sai an jena wa Falastinawa abin da ake musu. Amma a nan Najeriya ko Islamiyya ba ta yi ba. Kuma ka yi ba wani abu. Da uslubi mai kyau. Sannan yana daga cikin abin da za mu taimake su jerin gwano mai izini. A nemi izini daga gurin hukuma, wanda yake koda ba a nemi izinin ba, domin mafi yawan jami'an tsaron Najeriya ba su ma san dokar Najeriya ba. Sashe 40 na tsarin mulkin Najeriya 1999 ya ba duk ɗan Najeriya dama ya yi jerin gwano ba sai ya nemi izini ba. Wannan an yi shi a kotun tarayya Federal High Court, IG da ya gaba ya je Court of Appeal a nan Abuja Division, aka yanke hukunci shekara 2006 cewa 'yan sanda ba su da hurumin in za a yi jerin gwano a nemi izininsu. Mana procession. Don misali, wata ranar daga masallacin ɗanta ta misali, sai a yi jerin gwano a tafi a hankali bayan an nemi izini, in ba a yarda ba kar a yi. In an nemi izinin hukuma, sai a tafi har zuwa ofishin jakadancin Isra'ila. Isra'ila ku jikokin annaba ne, kaza kaza, ni manya musu maganganu masu daɗi, saboda haka abin da ake yi ba ku sani ba sosai a yankin Falastinu, ya kamata ku ja kunnen waɗanda ba su san haƙƙin ɗan adam ba daga cikin ku su gyara, domin wannan yana ɓata sunan ƙasar. Da hikima, haka ofishin jakadancin Amerika, haka ofishin jakadancin Isra'ila a abin nan a Birtaniya, duk wannan yana daga cikin hanyoyin da 'yan uwanmu za su sani, kuma za a sani a duniya cewa suna da 'yan uwa musulmi. Ku ji ba shugaban, wani daga cikin shugaban Hamas ya fito yake godewa ɗaliban Amerika, yara 'yan jami'a, ya ce waɗannan yara na Amerika ɗalibai su ne muryarmu yau a duniya. Su ne muryarmu a duniya. Saboda haka abinda zan ƙare da shi shi ne wannan ƙasa ta Isra'ila zan yi koyi da Maulanmu Sheikh Ibrahim, Allah ya haɗa ta da dukkan bala'i. Domin wanda ya fi ni sanin addini, ya fi ni sanin me ya kamata aiwa addini, ya fi ni sanin yanayin da ake ciki, ya fi mu sanin komai, ya yi musu wannan addu'a. Laƙad harabu Isa wa Yahaya wa Ahmadan fa habli yahudil kursi kulla bala'i. Ina abin da shehu ya faɗa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba waɗanda suka shirya wannan muhadara lada. Allah ya biya buƙatunsu. Albarkar Shehu Ibrahim, albarkar Shehu Tijjani, albarkar Shehu Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala ya 'yantar da waɗannan bayi. Sannan daga ƙarshe dama na yi niyya sai duk hankalinmu ya tawo kan addu'a in faɗi wannan abu na ƙarshe. Kowa ya sani wannan Isra'ila yadda take a yanzu ba shi ne burin Yahudawa ba. Burin Yahudawa shi ne wani abu da ake kira Greater Israel, wato Isra'ila wadda ta fi wannan girma. Wannan Isra'ila wadda ta fi wannan girma wacce suke harin yi shi ne ƙasar Isra'ila wacce za ta ƙunshi dukkan Jordan. Mana dukkan Jordan ta dawo ƙarƙashin ƙasar Isra'ila. Dukkan Lebanon ta dawo ƙarƙashin ƙasar Isra'ila. Dukkan Falastinu ta dawo ƙarƙashin ƙasar Isra'ila. Bibisa uku na Iraki ya dawo ƙarƙashin ƙasar Isra'ila. Rabin Sina na Egypt ya dawo ƙarƙashin ƙasar Isra'ila. Madinatul Rasul ta dawo ƙarƙashin ƙasar Isra'ila. Suka ce domin Banu Nadir da Banu Qurayza da Banu Qaynuqa sun riga Muhammadun Rasulullah zuwa Madina. Suka ce duk wani guri da Yahudi ya zauna aka kore shi, to sai ya dawo ƙarƙashin ƙasar Isra'ila, shi ne wannan wuraren da na faɗa. Wannan sirri ya fito ne daga bakin Yasir Arafat, kuma ya faɗi wannan ne ranar 25 ga watan Mayu 1990 a Geneva, ƙasar Switzerland. Majalisar Ɗinkin Duniya ta nemi Yasir Arafat ya zo America, New York, babban birnin Majalisar Ɗinkin Duniya. America ta ce ba ta yarda Yasir Arafat ya shiga America ba, saboda sun san me zai faɗa. Sai kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce to shi kenan, membobin guda 15, membobi 5 na dindindin da membobi guda 10 waɗanda ake zaɓa bayan duk shekara 2 da 'yan sakatariyarsu, gaba ɗaya su hau jirgi su tafi Geneva. Yasir Arafat ya zo Geneva ya faɗi abin da yake so ya faɗa. A nan ne a Geneva zan maimaita ranar 25 ga watan Mayu 1990 ya gaya wa kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya, Security Council na UN, cewa kun ga Isra'ila nan ga taswirarta. Ya sa hannu a aljihu ya fito da taswira map ta Isra'ila, ya ce ga taswirarta. Taswirar shi ne za ta haɗe dukkan Lebanon, za ta haɗe da rabin Sina, za ta haɗe da 2/3 na Iraki, za ta haɗe da rabin Suriya, za ta haɗe da Madinatul Rasul, za ta haɗe da dukkan Falastin. Ga map ɗin ya nuna taswirar Isra'ila. Ashe wannan dalilin ne sa America ta hana Yasir Arafat shiga America. Karka ce wai ba zai yi ba. So da yawa musulmi abinda yake ƙwaranmu cewa ba zai yi ba, lokacin da aka gaya wa Sheikh Yusuf Nabahani ya rasu 1932 a Beirut, Lebanon, wannan yaƙin ya fitar da shi daga garin su Haifa. Aka gaya mai cewa za a ƙwace Kudus, a Sheikh Yusuf Nabahani ya ce kalla ba zai yi ba. Yau fa da Sheikh Yusuf Nabahani na nan yau fa. Saboda haka wannan abin da Yasir Arafat ya faɗa, wallahi 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 mai ta'addu'a kuma mai ta tanaji, tanaji na hikima. Mu rubuta wa Hamas, Hamas lokacin yaƙi bai yi ba, domin idan aka ci gaba da yadda ake yi dinna, to kwata-kwata wataran sai an nemi memba na Hamas ma ba a samu. Amma su yi haƙuri, an zalunce su, ana zalunta su, mun san yadda suke ji. Amma su yi haƙuri yadda Sayyidina Rasulullahi ya yi lokacin da shi manzon Allah ba a ma ba shi taki ɗaya ba, gaba ɗaya aka sa ya bar Maka. Gaba ɗaya Maka tana da murabba'in kilomita 760 a lokacin. Gaba ɗaya ya dawo hannun Quraishi, ba Muhammadun Rasulullah yana Madina. Gaba ɗaya murabba'in kilomita 760 na Maka ya dawo hannun wa mushrikai. Yau fa yana hannun wa ɗaya hannun musulmi. Hijira na da shekara 8 sai na Rasulullah ya fito Makkata. Sannan da aka hana shi hijira na da shekara 6 aka hana shi yin umara, bayan ya yi mafarki ya gaya wa sahabbai cewa ya gan shi da sahabbai suna umara, wasu suna ɗawafi, wasu sun yi aski, wasu sun yi saisaye. Amma ya zo Hudaybiya kilomita 14 ya shiga Maka, domin daga Hudaybiya zuwa Al-Masjidul Haram kilomita 14 ne. amma suka tare shi meye yayi yaki meye sai ya juya da ya juya cikin dare aka saukar da suratul fati a ciki me aka fara da ce mai inna fatahana laka fataha mubina zami maka ne amma sai aka kawo shi da madi domin tabbatar da cewa zami maka ko akai suru umara ma ba zai yi ba sai shekara mai zuwa Quraisha suka ce sai dai ka dawo ku dawo shekara mai zuwa mu ba muku garin maka kwana uku ku shiga ku yi duk abin da za ku manzo Allah ya yarda sai yarda to in muka dauki sulhun Hudaybiya muka dabbaka shi a cikin irin wannan abin in Allah ya so ya yarda za a samu natija amma idan aka buzuga a kashe su a yaƙi haba su din me kaza kaza haba Hamas kaza kaza kuna kaza kaza to wata ran waɗanda kake cewa suna kokarin Hamas sai ka neme su ka rasa Allah subhanahu wataala ya saka kowa da alheri aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
الحمد لله Alhamdulillah walana Allah ya saka da alheri hakika ba abin da za a fada duk abin da ya kamata a fada a wannan muhadara Maulana ya riga ya fada muna masa fatan Allah ya saka muku da alheri akwai tambayoyi da yawa da yan uwa suka aika wasu ta WhatsApp wasu kuma anan sun nemi a bada dama a yi tambaya to amma yanayin lokaci ba za mu iya gabatar da tambaya ko guda ɗaya ba ana cikin gabatar da muhadara jagoranmu Maulana Professor Sheikh Ibrahim Ahmad Maqali Allah ya albarkace mu da shigowar shi wanda wannan muhadara kamar yadda aka sani tana gudana ne a karkashin shi kuma alhamdulillah Allah ya kawo mana shi a daidai wannan lokaci akwai abubuwa da Maulana ya faɗa a lokacin muhadaran nan daga ciki wani abu ma dangane da yawa da zasu yi danyi lokaci akai amma akwai wata gaba muhimmiya da yayi maganar cewa idan za a yi approaching wannan matsalar kamata yayi ana magana akan haƙƙin dan adam domin idan an ce musulmi to wannan wani abu ne da ya shafe mu kuma waɗanda ake so a kisar da takon zuwa gare su za su ji daɗi a cikin wa musulmi haka wannan sai tuna mun da abin da Maulana Kobe ya shafa da cewa hakika yadda ake tattauna matsalar Falastin ya kamata a canza irin uslubin magana ana maganan kuma hiji kawai waɗanda ake zalunta a Falastin sunan yan adam kuma su turawan da suke daure bayan masu wannan zalunci sune ku mutane na farko da suke cewa dole sai an tsara haƙƙin ɗan adam da aka ai musu magana da irin wannan yaran kuna ce a kiyaye haƙƙin ɗan adam amma kuna ba da makamai ana kashe ɗan adam bari da aka dole a yaƙe su da wannan haƙiƙa wannan abu ne da ya kamata ya shiga cikin kwakwalwarmu sai kuma abubuwa da Maulana ya faɗa mafi girma shine maganar da ya faɗa wasiƙar Shehu radiyallahu ta'ala anhu ai tanadin shiri na yaƙar su gaskiya a yanayin da ake ciki ni ban san waɗannan tarihohi da Maulana ya ambata ba amma na yi mamaki ƙwarai a lokacin da aka ce Hamas sun kai wannan hare-haren na Oktoba ɗin nan na san abin da zai biyo baya mu cikin mu ba za mu ji daɗin shi ba da haka kamar yadda ya faɗa cewa yanzu al'ummar musulmi muna darul arkam ibn bin abi arkam ne dole sai mun koma rayuwar sinna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a irin wadancan shekarun sai mu ga ya za mu iya rayuwa a yanzu hakika dai maganganu da yawa jidda a maganganun shi akwai maganganu kamar na farkon da yana tafadin yadda abubuwa ke da ni da malamin su kuma muna magana muka ce to ai wannan an tsara guyon mu
wanda gudunmuwa musulmi zai iya madawa to ma shawarwarin da ya kawo a kace na cewa ga hanyoyi ga hanyoyi ga hanyoyi hakika in aka bi waɗannan hanyoyin to kowannen ku yana da gudunmuwar da zai iya bada kuma gudunmuwa mai ma'ana ku da abinda muka dauka zai ce mana to me ka tsara kudi muna aikawa ko kuma kawai mun ma mu tashi mu hutun bi zanga zanga ko mu tashi mu ce ba mu yadda ba ko kuma a'a a zuga matasan mu su tsau makami in mun tsau makami ba ina zabu ashe ba shine solution ba ke ta ke so ko yaushe ka nemi shawara daga masana kafin kai komai hakika wannan lakta ta wayar mana da kai ta kuma yi mana duk abin da ya kamata ku yi mana na ilmantarwa Allah ya saka muku da alkhairi a za mu roki wani roko na alhurma shine muna roko daga Maulana Professor Sheikh Ibrahim Ahmad Makai ya yi mana ta'liki a cikin wannan muhadara hakika mun san akwai abubuwan da za a faɗa wanda za a ƙara mana daga inda aka tsaya Maulana muna roko dan Allah
insha Allah Maulana الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المقوف رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين شواك بالنمو مصمم مولانا شيخ محمد سراج الدين نياز كثورا شواك بالنمو بكل سوء ما سوء مجرما مدوكا الله إفاكا مصدع وسيري مولانا شيخ حضر مرايا أسلوب دي مناولا وانا موضوع a dama abin da zaka zata kenan daga babban jagora a harkar gudanarwa a ƙasa shugaba cikin shugabanni na al'umma a wanda ya taka matakai masu girma a matsayin matakai na ƙasa irin ƙasar Najeriya to da dole zai rika magana wacce take cike da hikima take cike da diplomasiya take cike da hangen irin nesan da shi yake hangi Allah ya saka masa da alkhairi mu kuma da babu kowane anini babu kowace igiya kurata ne za mu yi magana da irin yaran mu a kullum a rayuwa ka ji tsoron takura abinda Allah ya halitta ko da dabba ka ji tsoron kai mutum karshe a takura kar ka zaci zai aiki da reason da tunanin dacewa da rashin dacewa mutanen Falastin waɗanda Sheikh Abdul Maraya ya ba mu dogon tarihinsu idan ba operate ba ne to kalmar operate ba ta da ma'ana idan ba mutane ne wato waɗanda aka takura aka kai ƙarshen bango a takura ba to takurawa da kaiwa al'umma ƙarshe cikin takurawa ba ta da ma'ana ba wata al'umma a sani na a duniyar ɗan adam ta yau wacce ake wa irin wannan takurar da aka yi wa Falastinawa ake wa wannan cin zalunci da canza ƙa'idojin ma'anonin kalmomi wanda gwamnatocin da suke da'awar sun gina a kan duk abin da suke da'awar sun gina da shi a rana ɗaya suka rufe duk abin da suka gina a kai duk gaskiyar da amana da jin menene tausayi da kyautatawa da menene kiran na insaniya da ake da'awa ana ɗagawa da Amerika a ƙaryarta take da'awar ɗagawa da Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙaryarta take da'awar ɗagawa gaba ɗaya ta jula musu baya a kan ƙabilar Falastin gaba ɗaya sun zama gaskiyan ya zama shi ne ƙarya ƙaryar ta zama shi take gaskiya adalci ya zama shi ne zalunci zalunci ya zama shi ne adalci kyautatawa ya zama shi ne cutarwa cutarwa ya zama shi ne kyautatawa kada ka zanci ɗan adam inda ake wa wannan kuma har yanzu ya ci gaba da aiki da ƙwaƙwalwa da tunani da ya kamata ana amfani da ƙwaƙwalwa da ya kamata idan ana cikin yanayi na nutsuwa da kwanciyar hankali wallahi turar Amerika da turawa ya kai bango kuma ba wata mujamala da ta rage zami musu su kyale mu ba wani kyautatawa ni matsalar ma a marhalar Makka da Madina ina ganin
muna bukatan mu kalli abin kallo wani kuma daban domin wannan abin da shi suke amfani suke ya kawo cewa wannan sanyin da muke yi kar ku ce shi bari mu sami dama dan mu ga sami dama dan ne ku gane dan muna sanyi ne saboda muna da rauni to mu nuna muku musulunci yayi umurni da kyautatawa da yahudi ayoyi ne a suratul nisaa wajen 10 alam tara ila alladhina yasumuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuminuna bi ta'ata mulla taquti wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu shaytanu an yudillahu dalalan dalila zuwa wajen aya 10 suna magana nema wa yahudi haqqi a hannun musulmai kare haqqin yahudi a hannun musulmai amma halin madina din musulunci yana karshen karshensa ba haka ba musulunci yake koya ma mutane yaya addinin musulunci ke karewa ba yahudi Allah ne yake sautanta Qur'ani da ayoyi 14 ko 13 a jere yana karewa ba yahudi haƙƙi daga musulmai ta abban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma kullum shi ne musulunci sawa'un a Makka ko a Madina adalcin da baya lura da ya nake da wanda zan yi wa adalci adalcin gaskiya adalcin da za a yi wa maciyi ya ayyuha alladhina amanu kunu qawamin lillahi shuhada bil-qist wa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu zajjiru wa aqimu at-taqwa wa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu wannan shine musulunci ko a Makka ne ko a Madina musulunci adalci ne musulunci tausayi ne musulunci rahama ne ga duk abin da Allah ya halitta wallahi komai karfin mu ba za mu yaki yahudawa don suna yahudawa ba sai dai mu kwace musu haƙƙi komai karfin mu ba za mu cutar da yahude ba sai dai mu nema masa haƙƙinsa idan musulmi ya cutar da shi amma za mu yaki azzalimi ko wane ne shi za mu yaki kuma komai raunin mu ba za mu daina faɗin dole sai mun yaki azzalimi ba kodda idan mun faɗi zai zama annafasul akhi a ƙara mun mutu mutuwa tariya mun mutu mutuwa sharifiya a ƙalla mun mutu akan gaskiyar mu ba za mu daina faɗin gaskiya ita ce gaskiya ba lallai Hamas suna da kurakurai da yawa saboda dama ba ma'asumai bane dama ijtihadi ne na dan adam amma kullum mu rika kallon su da irin dogon tarihin da Sheikh Abdul Maraya ya bamu da dakaiq na tafasin uku da irin zalunci yanzu ka David din da Anwar Sadat ne ba yayin ba sai ya haifar da ne sai aka kale mutane ai ba su kale ba saboda haka waɗannan mutanen a gaskiyar magana ni abin da zan gaya mana ba ku yi baya 100% daga dukkan shawarwarin da Sheikh ya bayar ko da yake ina gana a irin ƙasar mu ne suna abin fita a taru jama'a din nan a fita so profession ina ganin zai da tasiri ƙwarai a irin ƙasar mu saboda haka in zai tasiri a America kuma akwai abin da nazarci shi zai faɗi saboda masani ne ƙwarai amma wanda yake yana magana ne da harshe na manyan mutane saboda haka ai masa uzuri ya kuma saba ya daɗe rabon da ya majalisi a masallaci ya fi a manyan ka'a a manyan hall wanda za a tara musulmai da waɗanda ba musulmai ba manyan gwamnati da sauransu ya masu jawabi to jawabinsa ya fi kama da irin wannan jawabin na diplomasiya ni ina ganin su professionals ne sun ci amfani a irin su Amerika da kasashen da ke da tasiri mu a kasashen mu kullum hakiman su ya tarashi wato rashin ma'anan su ya amfani su ya ka amfani su abin da na suke so mu ƙara shine aiki ne dogon zango shek ya yi ishara gare shi yahuda wannan yan uwa ku karanta littafin the Jewish phenomenon ka ga yaya ba yahuda ne da wannan ce maka shi ma kan su kanci ne shi ma makirci ne shi ma yahuda suna neman suna maka suna karfi wallahi gaskiya ne mutane ne miliyan 20 sun fi karfin mutane biliyan 2 da ilimi ka duba a karni na 20 na shafi ka duba wanda su karɓi Nobel Prize a duniya a ƙarni na 20 zuwa yanzu ka duba mutum nawa ne in Allah ya yarda ban kirga ba za ka samu fiye da 65,000 Yahudawa ne ilimi suke yi karatu suke yi karatu nan ita ce kadai mafita ita ce kadai mafita mu tashi ne ilimi yan uwa mu tashi ne karatu da gaske yanzu kwanan nan sai da na zubar da hawaye sai da na zubar da hawaye ne kadai na kai minti 10 ina kusa kamar an mutuwa da naga way of glory wata makaranta ta missionary tana nuna tana celebrating yaran makarantan fiye da 30 sun yi scoring sama da maki 300 da wani abu a can makaranta daya a fara garin malam alimi ba a delta ko ina ne ko ajiye da sauransu ba a fara yara fiye da 30 a makaranta daya sun yi scoring sama da maki 300 a can muna nan muna kwanci to a waɗannan abubuwan muke buƙatar mu farka yakin da ke gaban mu yakin ilimi ne mu rike kofa mu yi karatu mu rike kofa mu kunna fannonin ilimi na wasanta mu ma mu zama maɗaukaka a cikin fannonin ilimi mu zama maɗaukaka a cikin technology mu zama maɗaukaka a cikin jika ilmomin gudanar da rayuwa mu ba kanmu shekara 200 muna karatu ba don mu danna Yahudawa ba don mu mai Yahudawa adalci don mu koya wa America adalci ta gaskiya don mu koya wa Birtaniya munafuka adalci ta gaskiya don mu koya wa America adzaluma adalci ta gaskiya mu koya musu muna taimakon wanda aka cuta ko kafiri ne muna yaki da wanda ya cuta ko musulmi ne dan uwan mu uwa ɗaya uba ɗaya a kai da wannan adalcin na Allah akan wannan zaluncin da muke rayuwa a ciki kuma wallahi ba mu yadda da shi ba wallahi ba mu yadda da shi ba wallahi ba mu yadda da shi ba kuma da cewa ba mu yadda da shi nan ba zai rasar da mu komai a duniya mun yadda mun karba mun dauki Allah subhanahu wataala akan America banza azzaluma makaryaciya mai yaudariya in na faɗi wannan ina nufin tsarin ta na gudanarwa ba ina nufin talakawanta ba ba ina nufin mutanen ƙasar da wanda su suka bayyana kowane irin taimako da nusra da ƙabilan Falastin fiye da kowa ba saboda haka ƙabilan Falastin ƙabilan mai cuta ne da wanda ake cuta ƙabilan azzalumi ne da mazlum ƙabilan makhur ne da qahir ba wata ƙabila ce daban da wannan ba kuma wallahi da sauti mai ƙarfi muna ɗagawa wannan abin da ake yi kuma duniya ma duk ta gani ko ba mu faɗi ba muna da video na turawa yanzu haka ina da fiye da 20 wanda suke nuna ashe da ba suna jin kunya bayan sun da suka fata lokaci suna karanta har suka zama professor ashe da ma su kiyaye ne a dikkata da su duk ya karyata America ta karyata duk bayan sun da take kira zuwa gare su Birtaniya ta karyata duk bayan da take kira zuwa gare su da baki to da haka dan uwa dama ce yanzu in ba don social media ba da kafin social media tura yahudu abin da suke kokari sun mallaka ilila saboda haka ba wanda zai san me suke yi a duniya albarkacin social media wannan na wannan zamani shi ne sa wannan yakin tinda da figures da shek ya faɗi da sauransu na waɗanda aka kashe da abubuwan da aka rasa amma duk da haka wallahi a ƙarshe adalci shi ya yi nasara a wannan yakin domin sun kashe sun ƙone gidaje sun yi nasara a kan gidaje amma wallahi sun rasa zukatan mutanen duniya ba wai musulmi kaɗai ba mutanen duniya gaba ɗaya talakawa masu son gaskiya da ma wanda suke rudattu yanzu ko dai ka samu wanda ya tsaya ya rute ne ko ka samu wanda ya san kawai a shekar abin da muke kira da shi ƙarya ne ya koma yana kira zuwa ga adalci yana jin kunyan jingina kansa ma da ƙasa kansa da daurorin da yake intisabi da shi kuma ku bari a je a kwatin ƙuri a America za ku ga tabbacin abin da nake faɗi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sai haƙuri maulana mu kurata ne mu kurata ne maulana
alhamdulillah mun ji ta'aliki daga kunce ƙarin bayani daga maulana wanda duk wanda yake wurin nan ya riski sakon da maulana yake son ya nuna mana Allah ya saka musu alkhairi Allah ya ƙara musu jagoranci kuma mafi girman sakon shine kulasar sakon shine ba a san musulmi da tsoro ba sannan musulmi ya yarda duk abin da zai faru ya faru yana nan dai akan wannan iyam din nashin addini kuma akwai wani point guda muhimmi wanda yanzu da Maulana ya faɗa hankalina ya sake dawowa kai shi cewa hakika Isra'il tare da gudunmuwar America sun dammara gidaje sun kashe rayuka amma fa sun rasa zukatan duk wani mai san gaskiya to kaga idan ko tafiya tana tafiya a haka yau ba America elite na America zai fito ce abinda aka yin nan ba daidai kamar da ke faruwa a jami'o'in America dalibai na manyan jami'o'i suka fito suna yin tawaye wa America ashe lallai yaki ya ci America yaki ya ci Isra'ila har cikin gida kuma irin wannan motsin na cewa ƴaƴansu ƴan kasarsu masu ilimin cikin su suna fitowa suna daga yatsa suna ce abu kaza da kuke ba mu yarda ba to lallai lallai wannan daya ne daga cikin ko in ce kashi 70 cikin 100 na rubutewar su muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya kara karfin al'ummar musulmi albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shugabannin mu Allah ya saka musu da alkhairi lallai zama yayi tsawo muna bada hakuri akan lokacin amma dai ai duk muna cikin lokacin sallah ne kuma tsabiya ce muhimmiya wani abu da yake burge ni sosai a cikin wannan muhadara shine ya kamata al'ummar musulmi idan sun zo sun koyar da sallah sun koyar da tsarki sun koyar da azumi to su dawo siyasar duniya ita ma ya zamana suna da ilimi akan ta dan kar ayi amfani da siyasar duniya a cikin al'ummar musulmi in dai muna da irin waɗannan jagororin da za su zo suna fassale mana yadda ake siyasar duniya ashe lallai muna da wayewa da za mu iya gogayya da dukkan fannonin rayuwa a duniya mun gode wa Allah kuma wannan izina ne zuwa ga masu tasowa a daga ƙarshe akwai duk lokacin da aka yi irin wannan zama akwai wata sanarwa da ake nanatawa wannan eriyoyin da ake ciki eriyoyi ne marasa kyau musamman ga mai tafiya a ƙasa duk wanda ya san ba ya da motar da zai tafi to dan Allah ko bus ne ai sannan ana roƙo ga duk wanda ya zo yana da ɗan fili a motar shi ko da na mutum ɗaya ne dan Allah kar ya fita ba tare da ya ɗauki waɗanda suke tafiya a ƙasa ba aƙalla ya fidda su daga duwar wurin nan zuwa inda za a samu aminci a ajiye su su hau motoci amma lallai ana ƙara jan hankali kar wanda ya yarda ya fita a ƙasa ya bi wannan hanyoyin zuwa bakin titi hanyoyi ne marasa kyau muna fata Allah ya tsare mu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mun gode wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu